يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ ۖ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.
Assalamu alaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuhu, barkamu da kasancewa da ku cikin shirin Fatihur Rahma a wannan rana ta Lahadi 6 ga watan Safar Hijira ta 1438, wanda ke daidai da 6 ga watan Nuwambar shekara 2016. Shirin da bisa al'ada yakan amsa tambayoyin da suka zo daga gare ku masu sauraro, wanda suka cike muku duhu dangane da abin da ya shafi addini da kuma rayuwa, wanda babban malamin mu Ashagatu Muhammad Sani Umari Jalemo yakan karanta, yakan amsa tambayoyin da kuka aiko. Babban malami a sashin nazarin harkokin shari'a musulunci da ke jami'ar Barna ta Kano. Hanyoyin da ake biyo na aiko da waɗannan saƙonni su ne 0800 555 4443 da kuma 0770 777 4442, sai kuma 0700 360 4445, ko kuma adireshin mu na imel na fatihurrahman@yahoo.com, ko kuma dandalin sada zumunta na fatihurrahman a Facebook. Suna na fiye haya, wanda nake fadin kasancewa da ku a wannan lokaci. Don haka zan miƙa mu ga malam domin gabatar da shimfiɗa a kan makallahu. Bismillah.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. بايا هكا إنقوا ما سو كلموا ما سو سورا رموا أو نلوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنجي سبحانه وتعالى يكن باوا متن واتو يا مزا يكن باش يا ماتا كما يكن قول يا ماتا كما يندي فتا شكل التافنسا yake cewa lillahi ma fi samawati wa fil ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa abinda ke cikin samai da abinda ke cikin ƙasa duka na Allah ne. Yakhluqu ma yasha, yana halittar abinda ya ga dama. Yahabu liman yasha'u inasa, yana kyautar mata ga wanda ya ga dama. Waya guliman ya sha'u zukur, yana kuma kyautar maza ga wanda ya ga dama ya yi masa kyautar su. Waya ja'alu man ya sha'u aw yuzawwijuhum dhukrana wa inasa, ko ya gauraya masa maza da mata. Waya ja'alu man ya sha'u aqima, kuma ya sanya wanda ya ga dama bakarara, wanda baya haihuwa. Innahu alimun qadir, lalle Allah mai cikakken sani ne, kuma iko ne akan dukkan komai. A wannan aya za mu ga Ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana cewa duk abin da ka gani haka Ubangiji subhanahu wataala ya so shi, domin komai nashi ne. Yadda yake nashi, to haka yake da iko ya tsara shi a yadda yake dama. A rayuwarmu ta yau da gobe za mu ga cewa wani Allah subhanahu wataala ya bashi ‘ya’ya mata zalla, wani ya bashi ‘ya’ya maza zalla, wani ya haɗa masa maza da mata, wani ma kuma gashi nan baya haihuwa. Ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan aya yana nuna mana cewa da ‘ya’ya maza da ‘ya’ya mata, ko kuma gauraya wa mutum ‘ya’ya maza da mata, duk kyauta ce daga Allah. Haka kowanne ka samu kyauta ce Ubangiji subhanahu wataala ya yi maka. Abinda kalmar kyauta take nunawa, tana nuna cewa na farko dai babu tilas a ciki, shi ya ga dama ya baka, sannan kuma wata ni'ima ce, ya so ya ni'imce ka da ita. Saboda in maza ya baka, in mata ya baka, ni'ima ce. In maza ya baka, ni'ima ce. In gauraya maka duka yayi, dukan su ni'ima ce. Kuma babu wani wanda yake bin Allah bashin ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa, shi yake ga dama ya bashi, ya ga damar bashi ya bashi. To za mu ga Ubangiji subhanahu wataala a cikin wannan ayar da ya zano wato kyautar da yake yi wa bayansa na ‘ya’ya, sai ya fara gabatar da maganar mata. Yace ya habu liman ya sha'u inasan, yana ba ma wanda ya ga dama mata. Wa ya habu liman ya sha'u dhukur, sannan yace yana ba ma wanda ya ga dama maza. Sai aka fara gabatar da mata. Wasu daga cikin malamai suka ce an fara gabatar da mata domin a kwantar musu da hankali, saboda irin yadda musamman jahiliya ake ganin samun ya mace kamar wata musiba ce ta faru a cikin dangi a ce ga wata ta haifi ya mace ko mutum ne aka ce a masa bushara ko albishir cewa matar shi ta haifi ya mace to zai zama ya bata fuska duk gaba daya ransa zai dugun zube ya lalace ya yi ta nuna bacin ransa a ko'ina har ma ya rika ɓoyewa kada mutane masu gan shi don kada su rika nuna shi cewa an haifa masa da ya mace. Allah cewa idza bushira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib yatawara min alqawm min su'i ma bushira bih ayumsiku ala hunin am yadussuhu fi turab ala sa'a ma yahkumun. Allah subhanahu wataala ce idan aka yi wa ɗayansu bushara da cewa an haifan masa da ya mace dhalla wajhuhu muswaddan sai ya yi da fuskarsa baka kirin wa huwa kadhib yana cike da haushi da bacin rai yatawara min alqawm yana ma ɓoyewa mutanensa min so ima bushara bihi wai saboda mummunan bisharar da aka yi masa ya shiga tunani da sake-sake a yumsikuhu ala hunin ya rike wannan ya da aka haifa cikin wulakanci da kankanci ko kuma ya je lami ya binne ta a cikin ƙasa. Allah ce sa'a ma yahkumun tir da wannan abu da suke hukuntawa wato wannan ɗanyen hukunci da suke yi ya yi muni. A dalilin haka wasu malamai suka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya gabatar da maganar mata ya ce ya habu liman yasha'u inathan yana ba mu wanda ya ga dama mata saboda ta kwantar musu da hankali su ji nutsuwa. Wasu malamai suka ce an yi haka ne saboda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa abin a hannunsa yake ba abinda suke so suka ga dama yake faruwa ba abinda Allah ya ga dama yake faruwa domin a farkon ayar subhanahu wa ta'ala cewa ya khuluqu ma yasha yana halittar abin da ya ga dama to dan ya nuna maka cewa abin da ya ga dama yake ba abin da su bayansa suka ga dama zai yi musu ba sai ya fara da ambatan mata saboda galibi sautari an fi son a haifi ƴaƴa maza kan a haifi mata to sai Allah ya ce to ni nake yin abin da na ga dama don haka in na ga dama matan ma zan ba mutum zalla sai aka fara ambatan mata din ko kuma kamar yadda Ibnul Qayyim yake faɗa a cikin Tuhfatul Wadud waɗannan aqwal ɗin ko waɗannan maganganun duka Ibnul Qayyim ya kawo su a cikin littafinsa Tuhfatul Maulud a ciki yake cewa ko kuma Ubangiji subhanahu wata'ala ya gabatar da faɗar mata don a nuna cewa suna da daraja ba kamar yadda kuka ɗauka ba a gurin Allah suna da matsayi suna da daraja don haka sai aka fara gabatar da su don a fahimci darajarsu idan ana ganin maza suke da ƙarfi maza suke iya shiga cikin rintsi su yi wahala a dacin su za su shiga a wato su suke fita su je su yi yaƙi su kai hare-hare su yi sata su kawo abin da dangin su dukiya ana ganin in yaƙi ya taso su suke kare wannan ƙabilar daga yaƙi to ana ganin su ba nauyi ba ne sai dai su ɗauki nauyin wasu to Allah subhanahu wataala ya ce a'a ai mata ma suna da daraja a wajensa saboda haka bari a fara gabatar da su ma akan a gabatar da maza sai aka fara cewa ya habu liman ya sha'u inathan cewa ya habu liman ya sha'u dhukur kuma ya bamu wanda ya ga dama maza ko kuma ya hada musu duka biyun to abinda ya kamata kullum mutum ya fahimta cewa hikimar Ubangiji subhanahu wataala tana da yawa kuma dukkan abinda ka ga yayi to akwai hikimar karkashin aikin da yayi idan ka ga Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴa mata zalla to akwai hikimar da ya hango a cikin haka ka karbi wannan in ya baka ƴaƴa maza to kada wannan ya sa ka riƙa jiji da kai ko ka riƙa ganin kamar kai cewa a cikin mutane na daban ne a'a akwai hikimar da sa Allah ya maka haka in ma Ubangiji subhanahu wataala ya bar mutum haka nan ba haihuwa to shi ma akwai wata hikimar da ta sa ya haka aikin Allah gaba daya baya sarayar ga barin hikima komai da ka gani yayi yana da hikima yana iya yiwuwa ya baka ƴaƴa mata zalla saboda su ne za su iya tsayuwa da maslahar ka ba mazan ba kila da ya baka maza Ubangiji subhanahu wataala ya san cewa mazan nan za su caza maka kai kware da gaske za su wahal da kai za ka shiga cikin wani hali saboda su Ubangiji ya zare ya cire maka wannan sai baka mata saboda su ya fi sanin cewa za su kula da kai lokacin da kake buƙatar kulawa sau nawa za ka ga cewa a gida ka ga cewa wani Allah ya bashi mazan da matan amma ƙarshe waɗanda za su tausaya masa lokacin da yake buƙatar a tausaya masa waɗanda za su tallafa masa lokacin da yake buƙatar a tallafa masa wanda za su agaza masa yayin da ya yi rauni su ne matan ba mazan ba sai ga cewa mazan suna can wasu ma ba sa kasar da shi yake sun fita ma sun bar kasar sun tafi can wani gari su waɗannan matan da suke kusa da shi su ne za su san damu da shi su za su tausaya masa su za su kula da cinsa da shansa ma watakila to ashe kaga sheda a ce ya ki mata ya so maza da ya shiga uku yanzu tunda yanzu ga mazan ba su amfane shi ba matan kuma da yake su ne suka zama masu amfani a wajensa shi yasa Allah subhanahu wataala a ayar rabon gado karshe bayan ya fara ayar farko yusikum Allah fi auladikum bayan ya faɗi rabon gado sai yake cewa aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a iyayenku maza aba'ukum iyayenku wa abna'ukum da ƴaƴanku ba ku san wane ne daga cikin su yafi amfani a wajenku ba a da can a jahiliya akan raba gado gwargwadon yadda ake ganin amfanin mutum ce wannan yana da amfani a bashi wannan bashi da amfani ka a bashi wace iyayen nan sun fi amfani don haka a basu ƴaƴan sun fi amfani to kaga anan san zuciya zai shigo domin kawai a iya dubawa ce to wannan iyayensa ne za su fi amfani a basu ko wannan ƴaƴan ne suka fi amfani a basu a shigar da san zuciya a ciki sai Allah ya ce a'a ba ku sani ba ƴaƴan ne ko mazan ne abin nan ƴaƴan ne ko iyayen ne ba wanda ya san wannan sai abinda ƙarshe rayuwa ta hukunta wanda da kake zaton shi ne zai amfane ka sai gaba shi ya amfane ka ba wanda baka zaton ne zai amfane ka iyayen ne za su yi amfani sai ga su suka fi amfani su ne ba su suka fi amfani ba ƴaƴan ne suka fi amfani sai ga ƙarshe iyayen ne suka fi amfani shi yasa Allah ya ce a ba uku mu abna uku لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما كرشي أبنجي سبحانه وتعالى كرشي آير لونا قبر إن الله كان عليما حكيما للي الله ياتبت بيشك كين سني كما ياتبت بيشك كير حكيما هو لك شيء كيد إلمين قوى دكومي شيء يسان حقيق أن كومي شيء هلتا يسان أبنده ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير wanda ya halitta ba zai san me ya halitta ba ya san abin da ya halitta saboda haka ubangiji sa'ala shi ke da cikakken ilimi kuma shi yake da cikakkiyar hikima don haka duk abin da yayi akwai hikima akwai kwarewa akwai gwaninta a ciki in ka tsaya kai tunani ko kai karatun ta nutsu to zaka gano hikimar da ta sa ubangiji subhanahu wataala yayi haka shi yasa batun mutum ya rena kyautar da Allah ya yi masa saboda Allah ya ba shi ƴaƴa mata ya rena wannan ya rika jin cewa Allah bai masa ba ko Allah subhanahu wataala ya bawa abin nan ya yi shi ba bai haihu ba ya rika jin cewa ubangiji subhanahu wataala ya tauye shi ya rage shi ya zama na babu tunanin godiyar Allah a cikin zuciyarsa to duka wannan ga mutumin da yake mutum ne mai hankali mai imani mai ilimi ya san akwai hikima cikin dukkan ayyukan ubangiji babu wani aiki na ubangiji da babu hikima a cikinsa Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴa maza to ka gode wa ubangiji subhanahu wataala akan wannan ni'ima da ya maka yi kokari ka tarbiyyance su zama na kwarai ya baka ƴaƴa mata to ka sani akwai falala da suke cikin wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna falalar wanda zai Allah zai ba shi ƴa mace mata tarbiyya ya mata ilmantar da ita ta yi aurar da ita to haka yana da falala ta musamman a gurin ubangiji subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya jarrabi mutum ya yi shi aqim bakarara baya haihuwa to idan ya zama na mutum ne na Allah da zai mai da al'amarin shi ga Allah ya kyautata alaka shi da Allah to da al'umma ma sai duk ƴaƴan al'umma sai zama ƴaƴansa sai kaga cewa ana yi masa abinda mai ƴaƴan ma baya samu yayin da ya kasance ya so Allah ya so shi to sai Allah ya jefa soyayyar shi kuma cikin zukatan bayansa sai kaga cewa ƴaƴan makota ƴaƴan jama'ar unguwa ƴaƴan abin nan kowa ya tashi so yake zo kyautata masa abinda watakila da ƴaƴan nasa ne ma yake so ba za su yi masa shi ba maimakon da yana da 1 2 3 4 zuwa 10 yanzu duk kusan ƴaƴan al'umma ƴaƴansa ne kaga kenan abinda yake jin ya rasa ubangiji subhanahu wataala bai bashi baya da shi ba dama me kake so ka samu daga bangaren ƴaƴa shine ka samu kulawa lokacin da kake bukata ka samu tausayawa lokacin da kake bukata ka samu wanda zai tallafa maka ya gaje ka lokacin da kake bukatar wannan to yanzu ubangiji subhanahu wataala saboda soyayyar ka gare shi da soyayyar sa gare ka ya hore duka ƴaƴan al'umma sun zama ƴaƴan ka ne za su ji magana ka fiye da yadda ma za su ji magana iyayensu za su taimake ka kamar yadda suke taimakon iyayensu za su yi maka duk abin da uba da yake wa ubansa to kaga ba abin da karasa da yawa daga cikin malaman al'umma mun san wanda ba su samu sun yi aure ba amma har gobe ambatan su ake ana musu addu'a har gobe muna kiran sunayen su muna musu addu'a addu'ar da wasu masu ƴaƴan ma ba sa samun ta sun zo sun haihu koda sun haifu na kwarai watakila ƴaƴan sun gama rayuwa sun tafi shikenan sunan su ya bace yayin da su kuma waɗannan da ba su samu sun yi auren ba lallantana su bar ƴaƴa al'umma gaba ɗaya ta zama ƴaƴan wanda take lokacin su da wacce su zo baya da wanda za ta zo nan gaba yanzu kana magana su abin nan su Imam Tabari mai tafsiri al-Jami'ul Bayan shine farkon wanda ya fara rubuta cikakken tafsirin Al-Qur'ani daga farko har ƙarshe ya bi su aya har zuwa ƙarshe bai da wani ɗa amma al'umma har gobe duk da cewa ya rasu farkon karin na hudu shekara ta 310 ko da 11 ya rasu amma har gobe ana ambatansa da Allah ya ji kansa kaga abinda ake so a ce ka samu daga ƴaƴana awwaladin salihin yad'u lahu da annabi ya ce ko ɗa na gari da zai riƙa masa addu'a shi wannan duk al'umma ce take masa addu'a kamar da ka ɗauki irin su Ibn Taymiyyah misali zaka ce ba su yi aure ba har su koma ga Allah har gobe ambatan su ake ana masa addu'a ana yabansu ana kuma roƙa musu gafara da rahama daga Ubangiji subhanahu wataala abinda wasu da suka hayayyafa ma a zamanin su ba sa samu ƴaƴan da suka hayayyafa sun gama rayuwa sun tafi shikenan ambatan su ya yanke so saboda haka rashin ƴaƴa jarraba ce daga Ubangiji ya ga yadda zaka karbi wannan jarraba daga wajensa shin zaka mai kauya zaka saduda zaka koma gare shi da godiya akan abin da ya rasa to lokacin shi kuma Ubangiji subhanahu wataala sai ya awwaza maka ya musanya maka da abin da ka rasa don haka mu'amalar ka sawa'un da ƴaƴanka ne da abokanka ne da ƴan uwanka ne ka yi mu'amala baka san cikin su waye zai maka amfani nan gaba ba shi yasa Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhuma aqrabu lakum nafa ka ku yi mu'amala ku ce ai wanda yafi kusa da ni bara in fifita shi fi masa wancan kuma ina ga baya da alaka da ni bara in watsar da shi za ka ga cikin al'umma a yau za ka ga akwai wanda shi a rayuwarsa kawai ya kyautata wa ƴaƴansa kawai ko danginsa ba sa cikin tunaninsa abinda duk ya samu ko yake da shi na ƴaƴansa ne kawai ya ci ƴaƴansa su ci saboda shi yana ga su suka fi tare da cewa bai sani ba watakila sau cikin ɗan uwansa akwai wanda zai fi masa amfani akwai watakila ranar da zai shiga cikin wani yanayi duk waɗannan ƴaƴan nasa da yake kyauta su watsar da shi saboda a lokacin suna ga bai da amfani waɗancan na gefe su za su zo su amfane shi ko kuma ka ga wani iya shi da ƴan uwansa kawai ba za ka taɓa ga ya tsallaka ya taimaka ma wasu da Ubangiji subhanahu wataala yake sa su a cikin layin waɗanda za a taimaka wa ati zal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil za ka ga zal qurba ya tsaya iyana na'am sun fi cancanta yayin da kake da abin da za ka taimaka ga ɗan uwanka mabuƙaci na kusa ga wani mabuƙaci na nesa to ka fara dan uwanka kafin ka kallaka zuwa wancan saboda shi wannan akwai sada zumunci a ciki sannan kuma akwai taimako to amma ba ana nufin gaba ɗaya rayuwarka ka kulle iya nan ba ka ce kai kawai samun kana ka ne da ƴan uwanka kawai sauran makota ba ruwanka da su saboda kai dan Kano ne wannan dan Adama ne saboda ka ba ruwanka da shi ba dan uwanka bane ba ku da wani abu da ya hada ku kawai makotaka ce ba ka taimaka masa ba ko a'a kawai gurin aiki ne ya haɗa da shi menene don haka duk bukatunsa ba zan taimaka ba in dan uwana ne zan taimaka to wannan baka sani ba wata rana shi wannan da kake iya taimaka shi zai maka rana shi yasa Allah subhanahu wataala ya faɗi wannan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum nafa da kusan cikin su waye zai fi muku amfani ba Allah shi ya sani shi yasa ya ƙara shi ayar da cewa inna Allaha kana aliman hakima lalle Allah ya tabbata mai cikakken ilimi ne sannan kuma mai hikima ne saboda haka yana da kyau a cikin mu'amalar mu har kullum mu rika halarta da wannan ka'idar da Ubangiji subhanahu wataala ya sanya a daidai wannan gurin yayin da yake magana rabon gado kada idan mu rufe mu rika ganin cewa wani kawai shine ke da amfani amma sauran mutane ba su da amfani don haka mu watsar da wanda ya kamata mu taimaka saboda kusancin wannan alhalin kuma ƙarshe wancan da muka ga da yake gefe shine zai mana amfani Allah ya samu dace
amin karan falla to masu kallon mu a wannan rana Allah za mu fara da tambayar da ta fito daga Ali Balele yace assalamu alaikum akan kallon da Allah sunan surorin alqur'ani kuma wahayi akai wajen saukar da su sannan kuma yaya matsayin ilimin tajwidi yake a addini
a to surorin alqur'ani ba su ba wahayi bane kamar da alqur'ani yake wahayi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira wasu sunaye surori da sunayensu wasu kuma sahabbansa sun kira su da sunansu wasu ba zaka samu malamai sun kira shi yasa zaka ga sura ɗaya wani lokaci an kira ta da sunaye daban-daban Fatihatul Kitab ce mata Fatihatul Kitab ce mata Ummul Kitab ce mata As-Sab'ul Masani saboda tana iya zuwa da sunaye daban-daban gurgurdan yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ji ya faɗa ko sahabbai sun faɗa shi yasa a farkon sura zaka ga an ce wannan surar ya zo a cikin hadisi an kira ta kaza ko samu Umar ya ce mata kaza ko Abdullahi dan Mas'ud ko Abdullahi dan Abbas sun kira ta da sura kaza saboda wannan baya daga cikin wahayi na alqur'ani wanda shi yadda yake haka yake baya canzawa maganar tajwidi tajwidi bangare biyu ne akwai bangaren da ya shafi makarijul huruf yadda zaka fitar da haruffa na larabci muna da haruffa akwai haruffa na larabci wanda watakila a wasu sauran yaruka ba za ka same su ba kamar irin su ainun misali irin su kha'un irin su gha to za ka samu wasu yaruka wasu haruffa ne wanda ba lalle ne a sauran yaruka a same su ba al hausa ba mu da ha hausa ba mu da ain hausa ba mu da kha hausa ba mu da gha duk ba mu da waɗannan ba mu da ba ba mu da ba larabci ana kiran shi lugatul bad saboda cikin harsuna kuma ka samu harshen da yake da bad sai larabci so waɗannan makharijul huruf yana da kyau ka koye su bakin gwargwado ba a ce dole sai bakin ka ya zama daidai da yadda balarabi zai faɗa ba amma yi bakin kokari ka ga cewa ka kwatanta kar ka ce kuma ni tunda ni ba balarabi bane dan me zaka ce sai na koya a'a tunda alqur'anan arabiyyan Allah ya ce Qur'ani ne littafi ne da aka saukar da shi da yaren Larabci wato balaraban littafi ne arabiyyan balaraban littafi ne to ashe kaga dole ka koyi Larabci din saboda ka karanta shi yadda aka saukar da shi ba yadda kai ka ga dama ba ba a karanta Qur'ani da Hausa ko a karanta Qur'ani da Turanci ko da wani yare da Larabci ake karanta shi so iya bakin kokarin ka akwai haruffan da ko a yaren ka ma baka iya faɗa su daidai misali ra akwai wanda zai iya faɗar ra akwai wanda ba zai iya faɗar ra ba to ba za a ce kowane abu dole sai ka iya ko da karfin tsiya ba a'a kwatanta saddidu wa qaribu duk kokari ka kwatanta ka kusanci abin abin da yafi karfin ka Allah ba ya kama ka da shi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha wannan gurgurdan wajibi ne kai wajibi ne wannan gurgurdan akwai wasu abubuwa da suka shafi mudud suka shafi gunna suka shafi ikhfa'i suka shafi izhari da sauran abubuwa da aka sani a cikin hukunce-hukunce ta tajwidi wannan koda wasu malamai sun ce wajibi ne ba wajibi bane ba wani dalilin wajabta su wannan gurgurdan abin da zaka iya na tazyinul qur'an kyautata karatun alqur'ani kai don amfanin su shine kyautata karatun qur'ani din zayyinul qur'an bi aswatikum fa inna sawta alhasana yazidul qur'an husna yana annabi sallallahu alaihi wasallam yace to wannan kuma kowa gurgurdan irin abin da zai iya akwai wanda in yayi karatu za a ce kai da wuya ka samu mai dadin karatun wane akwai wanda shi zaka ce eh karatun sa yana da dadi akwai wanda kuma zaka ji yayi karatun wataƙila ma ya kiyaye duk waɗannan ka'idojin amma karatun bai shiga ran ratsa ka ba kamar na waɗancan so kowa yana yin nashi bakin gurgurdo ne saboda ka kallafa wa kowa sai ya koyi tajwidi da ka'idojin sa wannan babu wani dalilin da yake tabbatar da haka cewa kowa in zai karanta alqur'ani wajibi ne in ka ce wajibi duk abin da ka ce wajibi shine abin da in na bari ban yi ba na saba wa Allah zunubi za a rubuta mu shine kalmar wajibi take nufi to in ka ce koyon waɗannan abubuwa wajibi ne kamar ka ce duk wanda ya karanta qur'ani ba tare da ya san me ya ikhfa'i ba me ya izhari me mudud din da ake maddul lazim maddul wajib maddul munfasil wa duk sai ya san su in bai yi haka ba to yayi zunubi kaga kamar ka kange mutane da karatun alqur'ani shi yasa zamu ga ibnul qayyim a cikin littafin sa ighasatul lahfan yayi magana akan waɗanda suke da tsanani a cikin wannan harkar yace ba haka bane annabi sallallahu alaihi wasallam al'ummomi suna zuwa masa na Laraba daban-daban wanda lahajar su da lugar su yadda suke furta larabcin ya sha bamban da yadda Qurayshawa suke yin sa. Amma ba mu taba jin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsiye wani cewa sai ya koyi lahajar Qurayshawa kafin ya karanta Al-Qur'ani. So haka yanzu kowa zai karantar da shi bakin yadda ya kamata ya iya, yadda ya kamata ya iya, ya je kuma ya karantar da al'ummarsa. Saboda haka wannan maganar cewa al-akhdhu bit-tajweed fardun lazim wa hatmun lazim, cewa dole ne sai an yi tajwidi, nace Ibnu Jazari ya faɗi a cikin abin dinsa, wannan maganar ba ta da ƙarfi ta fuskar hujja. Kamar yadda muka ce za a raba abin gida biyu, akwai abin da ya shafi makharijul huruf, wannan wajibi gwargwadon iko, don wannan shi yake bambance larabci da abin da ba larabci ba, shi ma a nan abin da ya fi ƙarfinka ba za ka iya faɗa ba, ba a lazumta maka faɗarsa. Yanzu za ka ga cewa hatta larabawan a yanzu wani in yana karatu sai ka ji mai tajwidin ya ce bai iya faɗar dal ba, ba daidai yake faɗar ta ba, balaraban ne shi ko wannan mai tajwidin ba balaraban ba ne. To kaga ashe abin yana nan, akwai wasu abubuwa da za a iya jayayya a kansu. So saboda haka wannan dai shi ne hukuncin abin da ya shafi riko da koyon tajwidi.
To malam sai wannan yake cewa menene hukuncin sanya wa kaza kwan zabi domin ta kyankyashe? Wannan sako ne daga Ismail na gaske, don ya ji suna cewa babu kyau.
To eh, kamar yadda ake faɗa cewa in aka sa mata kwan zabo tana wahala, ana jigata ta, don ba shi ne kwan da Allah ya yi da bin ba, saboda ka ɗabi'ar kwan zabo zai wahala. So ba daidai ba ne ka wahalar da dabba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana ka wahalar da dabba. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ke cewa yana ƙwarin yanka abin nan, yana ƙwarin yanka dabba. Annabi ke cewa ashat in rahimtaha rahimakallah, akuyan nan in ka tausaya mata Allah zai tausaya maka. Ya ga wani yana ya danne dabba ya take wuyanta yana wasa wuka, ya ce halla kana haza qabla haza, dan me baka fara wasa wukar ba kafin ka yanka ka danne ta, ka danne ta gabanta kana wasa wuka? So duk wani abu na dabba, abin nan na rashin tausayi, ba yadda ka nuna wa dabba ba dan tana dabba. Ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kada ku riki waɗannan dabbobin, yana nufin dawakai, kabin nan kujeru, ce kai ka zo guri don haka za ka yi kujera da raƙuminka ne, ko za ka yi kujera da dokinka, don haka a nan za ka gama komai. Annabi ya ce kar ku mai da su kara, sai za ta tafi zo hazihil marakiba karasi, za ku mai da su kujeru, da nan ne za ku zauna kowa kai yana hira ko wani abu irin wannan. So ta dabba ita ma akwai wajabcin a tausaya mata na shigar da wata mata a cikin wuta saboda kyanwa, saboda magi ta rufe ta, bata ba ta abinci ba, bata sake ta ci ta nemi abinci ba. Allah ya ce ta ta mutu, Allah ya ce a sa ta wuta saboda magi. Wata mata ta karuwa ce, ta zo ta sha ruwa, ta ga wani kare yana ta lallagin kishi, yana nuna sai yana san ruwa, ta cire takalminta ta saka ta ɗebo masa ruwa ta bashi, aka ce an gafarta mata. So ashe akwai buƙatar a to kaga ashe ba daidai bane ka zo ka ɗauki kwan zabo ka zo ka sa wa kaza cika kutansa, ci kwanta ne ta yi ta wahala, ta yi ta wahala saboda ta ƙinƙasar maka kai ka samu zabo. Wannan shine dalilin da ya sa ka ce baya halatta yin haka.
Sai Rabi Musa Shirawa ya ce assalamu alaikum, da Allah malam, menene ingancin hadisan da suka zo game da yi wa jariri huduba idan an haifi jariri, me inganta shari'a da za a yi masa?
To ya ce huduba ni da abin da na sani ya zo a hadisan ma da ake magana, sun yi maganar kiran sallah ne da iqama, cewa duk wanda aka haifa a yi masa kiran sallah, a yi masa iqama. Akwai hadisai da suka zo, akwai hadisin Ali ibn al-Husayn wanda yana cikin Musnad Abi Ya'la, cewa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma min mauludin yu'adhanu fi udhnihi al-yumna thumma yuqaru fi udhnihi al-yusra, man wulida lahu mauludun fa'adhana fi udhnihi al-yumna ثم أقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. شو دم من ذا أكايف مثلا يوم سكير صلى كنا سنة دام يوم سيقام أنا هبو تأم الصبيان وتسأل جناتي ولا تشوت الدشيبة. wannan hadisi mabu'u ne, hadisi ne na ƙarya wanda bai inganta ba. Cikin sanadin sa akwai wasu mutane guda biyu da aka tuhume su, akwai wanda ake kira Yahya ibn al-Ala ar-Razi, akwai wanda ake kira Marwan ibn Sulaiman. Dukkanin su malamai sun tuhume su da ƙarya da ƙirƙira hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya. Saboda hadisi ne mabu'u. Akwai ruwayar da ta zo daga Abu Rafi a cikin sunan Jami'u Tirmidhi, wanda ita kuma tana magana cewa yake cewa ya ga Annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi kiran sallah a kunnan Al-Hasan lokacin da Fatima ta haife shi. To ita kuma ruwaya dhaifiya ce, tana cikin sunan Jami'u Tirmidhi. A cikin isnadinta akwai Asim ibn Ubaydillah, wanda malamai sun yi maganar cewa hadisin sa mai rauni ne. Akwai hadisin Ibn Abbas wanda yana cikin Shu'abul Iman na Baihaqi, wanda shi ma ya zo da maganar cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sallah a kunnan dama na Hassan da aka haife shi, ya kuma yi iqama a kunnan hagu, wanda shi ma ruwayar tashi ita ma ba ta da inganci. A sanadinta akwai mutum biyu wanda su ma malamai sun yi suka akan su. Akwai wani wanda ake kira Muhammad ibn Yunus al-Kudaymi, Yunus ibn Muhammad al-Kudaymi, wanda malamai sun ce makaryaci ne. Akwai wani da ake kira Al-Hasan ibn Amr al-Sadusi, shi ma kuma malamai sun kira shi makaryaci. Ko Matruk al-Imam al-Bukhari ibn al-Madini sun jefe shi da ƙarya. Suna kaga wannan ruwaya mawdu'iyya ce, saka ruwaya mai rauni ɗaya ita ce ruwayar Abu Rafi, ba ta da kuma wata ruwaya da ta karfafe ta. Saboda haka gaba ɗaya hadisan ba wanda ya inganta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yayin da aka haifi yaro, tuba ba a haife shi ba, yana ba ciki kana addu'a Allah ya baka yaro na ƙwarai, ya baka yaro wanda yake zai taimaka a rayuwarsa, zai taimaki iyayensa, zai taimaki al'umma. A wannan addu'a mai kyau ce ka ci gaba da yi wa ɗanka har bayan an haife shi. Lokacin da Allah yana ba mu labarin lokacin da mahaifiyar Maryam alayhi assalam ta haife ta, kaga ta yi addu'a, rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lam bima wada'at wa laysa dhakaruka al-unsa wa inni sammaytuha Maryam wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Sace wa inni u'izuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. So kana iya addu'a lokacin da aka haife maka yaro, kuma duk wani wanda ya sani ko ka bashi labari shi ma ya masa addu'a, ko ya zo gidan ka dauko masa yaron yana masa addu'a, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake wa 'ya'yan sahabbai addu'a in aka kai masa su ya kan yi musu addu'a. Haka wannan abu ne mai kyau da za a yi wa yaro, duk da cewa baya bukata sai an yi gangami ko an yi taro, wanda duk ka gani ka gaya masa saboda kusancinka da shi, ko wata munasaba ce ka yi min haihuwa, ce Allah ya raya, Allah ya albarkace shi, Allah ya sa ya zama mai biyayya ne ga iyayensa, ya mai taimako ne ga musulmi. Wannan addu'a ce mai kyau da ba ta bukata sai an yi taro, an kira mutane, an raba alewa, an raba goro da sauransu. Sannan abin da ya shafi yanka, in kana da iko ka yi masa yanka ranar yini na bakwai da haihuwarsa. In namiji ne ka yanka rago biyu, in mace ce ka yanka rago ɗaya, in kana da iko. Ba ka da iko ka yanka abin da ya sawwaka fi yau misabi'ihi, ka yi masa aski. Abin da ka aske lacin ana aunawa da azurfa a yi sadaka gwargwadon nauyin gashin sumar, kamar yanzu ba ma amfani da azurfa. Saboda haka sai ka duba ka ga abin da Allah ya hore maka na sadaka, sai ka yi iya abin da ka bayar ya yi. So sai ka zaɓa masa suna kuma mai ma'ana, ka duba sunan annabawa, sunan sahabbai, sunan salihai, suna dai wanda yake za ka yi so a ce ya kwaikwayi mai wannan sunan a rayuwarsa, shi ma ya taso da irin abin da wancan mai sunan ya yi a rayuwarsa na alheri. To kai wannan duk yana cikin haƙoƙin yaro lokacin da aka haife shi.
Sai wannan yake cewa malami ne hukuncin wanda ya ɗauki alƙur'ani ba sarki ko kuma alula, saƙo ne daga Bunyamin Adam.
To a haƙiƙa magana mafi inganci shi ne wannan alwala ba wajibi ba ce don ɗaukar alƙur'ani. Ba wajibi ba ce don za ka ɗauki alƙur'ani sai ka yi alwala. In ka yi alwala ka samu sifa ta kamala, ana son haka. Kai tsahara wata ke sugura, tsahara kubra malamai sun yi saɓani dangane da mai janaba da mai haila suna iya ɗauka alƙur'ani ko ba su ɗauka alƙur'ani ba. To shi ma a nan babu wata hujja ƙarara da ta fito ta nuna haramcin yin haka, musamman ma ga mace da take haila wanda abinda take tare da shi ba wani abu bane da ita take jawo wa kanta wani abu ne da Allah ya kaddara mata inna hadha shay'un katabahu Allah ala banati adam kuma da annabi yake ga Aisha abu ne da Allah ya riga ya rubuta wa ƴaƴan annabi Adam alayhi salam so wani abu ne da ba ta da ruwa da tsaki a kansa ba ta iya kawo wa kanta ba ta iya dauke wa kanta to kaga irin wannan yanayi in aka ce an haramta mata daukan alqur'ani ko karanta ayoyin alqur'ani kamar yadda wasu malaman suka tsananta har ta karatu ma ce ba za ta karanta alqur'ani ba sai abin da ya shafi azkar sai ayoyin da suke da alaka da azkar kamar su qul a'udzu qul huwallahu da amanar rasul da sauransu to kaga anan kamar ana mata uba ne a kana ta wani abu na kusantar ubangiji saboda tana da abin da kuma ba ita ce ta sababa wa kanta ba to don haka in ka duba ta fuskar dalilai babu wani dalili karar da ya hana wannan idan tana makaranta za tana zuwa makarantar nan sai ta riƙa alƙur'ani a ɗora mata karatu ko ta biya to in aka zo aka hana ta to kaga a lokacin da take da al'ada ba ita ba makaranta kuma saboda haka dole ta haƙura da karatu a lokacin to duk wannan abu ne wanda inda a ce akwai nasi ƙarara to sai a tsaya a kansa amma babu nasi kaga kamar sallah da aka samu nasi da azumi da aka samu nasi haka ba za su yi sallah ba za su yi azumi ba mai janaba da ba a samu nasin da ya hana don kana da janaba ba za ka yi azumi ba sai ya zama da mai janaba yana azumi kaga annabi sallallahu alaihi wasallam yakan waye alfijir take to mata da janaba a cikinsa kuma yana azumi saboda haka kaga ashe duk abin nasi ne ke hukunta shi shi bai janaba inda ya sha bamban da mai aljinin al'ada shi yana da yancin ya gusar da janabar san da yake so don haka shi in an ce da shi ya gusar yafi saboda shi mai damar ya gusar ne to za a yi kiyasin sa kuma da wacce ba ta da wannan damar ba ita ma a ce ita ma tilasta jira sai ta dauke sannan ta ci gaba da karatun alqur'ani saboda haka abin da yake akwai shine kamala wannan kamala ana magana kamala ana magana mustahabi za a so a ce zaka karanta alqur'ani kai alwalama nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ba na san ambace sunan Allah ba na cikin tahara sallama a ce masa yake ansawa saboda assalam sunan Allah ne sai da ya je taimama sannan ya ansa sallama ya ce saboda ba na san ambace Allah a cikin sunan Allah ba a cikin tahara ba to kaga wannan mustahabi ne baya nuna an maka sallama ba ka da alwala kai ma ka ansawa mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam kowanne lokaci cikin kamala yake zaune ba kamar mu ba da sai in sallah ta taso sannan ai ta neman buta ai ta a ce za a yi alwala so kamala shine a samu a yi tsarki din sawa'un taharatul kubra ko kuma taharatul sughra na'am
to sai sabon da fito daga Nur Ahmad Balarabe yace malam ya halatta mata su shiga magabarta yin ziyara
ba wani nassi ƙarara da ya hana mace ta ziyarci kabari illa ma nassin da aka samu cewa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta tabbi annabi sallallahu alaihi wasallam cewa in ta ziyarci kabari me za ta ci annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mata addu'a da za ta yi assalamu alaikum ahli diyar qaumun min al-mu'min wa inna insha Allah bikum lahiqun nas'alu Allah lana wa lakum al-afiyah ta tambaye shi ya rasula inna ziyarci kabari me zan ci kaga shi da mata ba sa zuwa sai ci to ke me zai kai kima da ku ba ku zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata mata gindin kabari tana ta rusa kuka annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna as-sabru inda sadmatul ula ce lokacin da musiba take sabuwa lokacin ne ake gane hakuri lokacin ne ake so ka nuna hakurinka har take cewa kai dan bata gane annabi bane sallallahu alaihi wasallam take cewa kai dan ba kai abin ya faru gare shi ba sai daga baya aka ce mata manzo Allah ne shi ne ta bi shi gida take cewa ai bata gane shi ba annabi yake cewa inna as-sabru inda sadmatul ula lokacin da abu ya faru yana sabon sa lokacin ne zaka nuna hakuri anan za a gane hakurin ka to kaga annabi bai mata fada ba cewa ke ne ma kake makabarta ma kina mace bai mata fada akan wannan ba so akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam la'anallahu zawwaratul qubur wal-muttakhidhin 'alayha masajid was-suruj to wannan gabar la'anallahu zawwaratul qubur ita ce ta inganta akwai la'anallahu za'iratul qubur wato Allah ya la'anci mata masu ziyarar kabari wanda shine wasu suka fake da shi cikin malamai suka haramta zuwa mata kabari saboda Allah ya la'ance su kuma Allah ya la'anci mai yin abu kaga ya nuna abin da yake haramun ne to amma wannan jumlar za'irat ba ita ce ta inganta ba abinda inganta zawarat zawara shine masu yawan ziyarar kabari wanda bine bine ka zanta makabarta mace in ta zama haka to akwai abin tsoro za ta ji ta yi abinda bai dace a makabarta ba a ce bine bine tana makabarta bine bine tana makabarta to sai annabi ya hana wannan amma ba zuwa jifa jifa ba jifa jifa wannan bai haramta mace ta yi shi ba za ta iya zuwa makabarta amma kada ta maida abin al'ada duk bine bine kwana biyu uku ta je makabarta mata maida duk sati sai ta je makabarta
to sai wannan yana neman karin bayani ne akan hadisin da ke cewa min husni isnal mar'i tarkum ma la ya'ni daga Abdullahi Musa
hadisin yana cikin sunan Tirmidhi da Ibn Majah hadisin Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib amma a gurin malamai da dama hadisi ne mursal to hadisi ne wanda isnadin sa bai cika ba hadisi ne mursal Imam Ahmad da Ibn Ma'in da Abu Hatim da wasu daga cikin malamai sun yi hukuncin kan cewa hadisin mursal ne wato hadisin bai inganta ba bai sanarsa bai cika ba yana daga cikin hadisai da Imam Nawawi ya sawo a cikin abubuwan hadisan wani a cikin hadisai masu rauni amma malamai sun yi bayanin abin da ake nufi da min husni islamin mar'i tarkuhu ma la ya'ni wato yana daga cikin kyan musulunci mutum ya bar abin da baya da muhimmanci bai da muhimmanci a gunsa malamai suka ce abin da ake nufi za ka ce min husni islamin mar'i duk abin da musulunci ya nuna ba shi da muhimmanci a gurinka to yana daga kamalar musuluncin ka bashi shi ne abin ba wai ana nufin ka bar abin da yake wajibi ba saboda kai kana ga bai dame ka ba ba wai damuwar ka ba tunda aka ce al-islam to kaga ana nuna cewa kai musulunci kake bi to tun kuma musulunci kake bi akwai abin da musulunci ya nuna muhimmancin su a gurinka akwai abin da musulunci ya nuna ba shi da muhimmanci a gurinka to yana daga alamar musuluncin ka mai kyau ne kamar irin waɗannan da musulunci ya nuna ba shi da kyau ba shi da muhimmanci a gurinka wannan shine abin da ake nufi ba kamar yadda wasu suke fahimta in ka zo kaga ana abin da ba shi da ba mai kyau bane abin da ya shafi al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar kai ka kame hannunka ka ce a'a ai an ce min husu islamul bari tarku ma la ya'ni saboda ka ba su je su yi ta abin da ni bai dame ni ba ba ruwana ba ruwana a'a wannan ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa idan aka zo idan ana aikata laifi a cikin al'umma sannan ba a magance shi ba to in Allah subhanahu wataala ya tashi saukar da azaba za ta gama kowa da kowa za ta shafi wanda yayi da ma wanda bai yi ba saboda me saboda shi wanda bai yi din ba bai yi kokarin ya ga ya hana wanda yayi yake yi wannan abun ba to ashe kaga akwai ruwanka kenan saboda haka islamul mar'i yana nufin mutum musulmi ne kuma yana bin musulunci to kyan musuluncinsa da cikan musuluncinsa shine ya bar abin da ba shi da muhimmanci a musulunci a gurinsa haka menene a gurinsa ba shi da muhimmanci duk abin da Allah ya haramta ba shi da muhimmanci a gurin musulmin da kamar da musuluncinsa yake da kyau duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ko manzon suka nuna karhancinsa ba shi da muhimmanci a gurinsa ya bar su haka fudulul mubahat ma abu ne halal ne amma ya zama na kai ka wuce iyaka a cikin harkar halal halacci to shi wani abu zai cutar da kai ne don haka yana daga cikin husnul islamin ka kabarsa saboda in ka duba fasarar da malamai suka yi ya saba da fasarar da jahilai suke wa hadisin wannan alafar da ya inganta haka magana ce ta zo a bakin manyan malamai magabata cewa min husnul islamin wa itarkuhu ma la ya'ni
sai wannan yake cewa malam fata alkiri a gare ka me hukuncin musulmai guda biyu su daina magana tsakanin su a tsawon lokaci daga musuwa hudu malam
wannan haramun ne musulmi da dan uwansa musulmi su kaurace wa junansu sama da kwana uku suna haduwa da juna kowa sai ya kaura kai ba wanda zai ce wa wani dan uwansa assalamu alaikum wallahi tana su mika hannu su yi sallama Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci waɗanda ba a ɗaukaka ayyukansu akwai sanda Allah subhanahu wa ta'ala zai gafara ga dukkan wasu masu laifuka in banda wanda suke gaba ba sa kula juna da wanda yake shirka su wannan za a ce a basu sai sun sasanta don haka kaga ashe a idan har ya kasance suna gamuwa da juna ba sa yin sallama da juna suna cikin garabi duk sanda za a zo a yi bolan zagafara su za a ce Allah sai ku kyale su har sai sun sasanta annabi sallallahu alaihi wasallam yace khairu man bada'a akhahu bisalam mafi alkhairu su a gurin Allah shine wanda zai fara cewa dan uwansa assalamu alaikum to haka wanda zai fara saukowa yayi sallama to shi fa alkhairi a gurin Allah zaka kaga annan dan uwa kai ya kamata kai kokari ka cinye wannan kakka bari dan uwan kai fara yi maka sallama ya zama da shi fa alkhairi a gurin Allah da zarar ka ji wannan to idan maza in akwai irin wannan da kake kawar masa da kai kai ya riga ka in ya riga ka shine mafi alkhairi a gurin Allah sama da kai yi masa sallama kaddara ka ce a inna man sallama baya an sa ba ruwanka kai dai ka fita hakkin sa kai abinda Allah ya ce ba wai dai shi kake yi ba saboda kakka fushi ga cikin fushin Allah kana fushi da shi Allah na fushi da kai me amfanin sa gare shi ya fushi da kai in dai har Allah subhanahu wataala ba fushi yake da kai ba wannan ba ka da matsala idza nilta minka alwadda fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu
to dan muka kawo kashin shirin na wannan lokaci sai kuma a kasance da mu mako na gaba domin jin wani sabon shirin na fito rahma sai kafin sallama zan karanta na masu sauraro hanyoyin da ake bi wajen aika da waɗannan sakonni akwai rubutattun sakonni na lambobin waya akan lamba kamar haka 08055444143 da kuma 07071778462 sai kuma 07076041455 sai adireshin mu na email na fotorahama@yahoo.com da kuma dandalin sada zumunta na fotorahama a Facebook a madadin hukumar gidan rediyo rahama a farin shaluma da kuma babban malamin mu Ashraf Datul Muhammad Sani Umari Jalemo babban malami a sashin nazarin harkokin shari'a musulunci na jami'ar Bayero ta Kano sai Mustafa bin Adam da Bashir Idris Sogon da suka tattara sauti har yanzu zuwa gare ku idan na gabatar na fiya nake cewa mu kasance da ku a cikin na gaba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما